haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A makon da ya gabata aka gudanar da bikin yanci yan jarida a duk faɗin duniya inda ake bita da kuma waiwayen abubuwan da suka faru ga yan jarida. Halin matsin tattalin arziki da gidajen rediyo da talabijin da gidan jaridu masu zaman kansu suka fada ya saka gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yada labarai a jamhuriyar Niger ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta gaggauta tallafawa kafafen don fitar da su daga barazanar durƙushewa da suke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Sakataren kungiyar Sulaimani Bra ya ce
gidan jaridu da yawa namu na Niger sun shiga cikin wani yanayi in kuma wannan abun ba a samu ba a kai wani abu to wasu gidan radika da tele da jirgi suna ma iya likewa. Shi ya samu a wajenmu wannan babbar kungiya ta Maison de la Presse muke kira ga gwamnati da a yi gaugawa a san wani matakin da za a ɗauka don tallafawa da radika da duka jaridu na Niger don su gani yadda za su fuskanci wannan alubal da ta damu kowa da kowa.
Ministan watsa labarai na jamhuriyar Niger Salisu Muhammad Hadi ya bayyana cewa gwamnatin kasar na da masaniya a game da halin da wannan annoba ta jefa kafafen yaɗa labarai kuma ya ce gwamnati a shirye take ta taimaka musu.
Ni da kan kai na nan na haɗa mu gwamnati na ce ya kamata ta taimaka yan jarida da na gwamnatin ma da kuma masu zaman kansu saboda mun sai kokarin da suka yi irin aikin da suka yi ga wannan annoba da ta zo cikin wannan duniya gaba ɗaya wallafa bayanuka da suka yi da kuma su shaida mutane ku yi hankali don ga cuta ta zaka Allah shi kiyaye kasar mu jiyar gaba ɗaya kuma ka yi duniya gaba ɗaya. To wannan abubuwa mun ji daɗin sosai kuma mun tabbatar cewa gwamnati na nan na nazari shi da ni kakana zai taimaka ma yan jarida sun da akwai kwamiti an kasa to ka san sha'ani duka sai yi nazari a ga da ya kamata a yi. Mu dai za mu da kufa in Allah ya yarda mu gani kaka ya kamata a samu taimako don mun san komi nasu a kai kasa kenan in ba yau an tallafa musu ba ina ganin sai su kai kasa gaba ɗaya kenan ko ba za mu yarda ba abokan aiki kamar yan jarida da manyan gwamnati da manyan zaman kansu a bar su kasa insha Allah da za mu dudduba da ya kamata mu yi a samu wannan ba taimaka ma yan jarida na Niger. Bana ma da an ka yi wannan ana kasa ana zana rasuwa na ajiyar a gani inda duka duniya wani gari ya yi samun inci na yan jarida 157 cikin duniya cikin ƙasa sai 180. Nijar na ƙasa ta 57.
A tsawon shekaru 30 na demokradiyya a nan Nijar an samu kakuwar gidajen talbijin masu zaman kansu aƙalla 15 haɗe da gidajen rediyo kusan 40 da gwamman jaridu waɗanda ke aikin yaɗa labarai da faɗakarwa ba dare ba rana.
Bayan gudanar da bikin yancin yan jaridu ta duniya a makon da ya gabata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa labaran bogi ko na ƙarya ka iya tunzura tashin hankali da ƙiyayya a tsakanin al'umma musamman ma ta dandalin yaɗa labaru ta yanar gizo. Ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
A sakamakon shigowar kafofin watsa labarai ta hanyar shafukan sada zumunta, yaɗa labaran ƙarya ya zama ruwan dare ta yanda sai an yi da gaske kafin a iya magance matsalar, musamman a wannan lokaci da ake fama da barazanar cutar COVID-19. A cewar wani matashi mai suna Jamil, ya kamata mutane su tabbatar da sanin hancin labari kafin wallafa shi.
A waya yanzu wani kafin ya ji labarai ko a TV ko a radio shi a da wani shi yake amfani. Saboda a waya da za ka buɗe a Facebook ne, a Twitter ne, a Instagram ne, a nan kake tsinto labaranka. So ya kamata mutane da suke yaɗa labarai a cikin wannan abin zamanto suna ba da labarai sahihi.
kafin zuwan kafofin sada zumunta. Kafofin watsa labarai irin su radio da jaridu ne aka fi dogaro da su wajen samun labarai, amma yanzu kafar sadarwa ta yanar gizo ta mamaye harkar sadarwa. Sanata Kabiru Gaya da ke wakiltar shahar jihar Kano ta Kudu ya kira ga ma'abota amfani da kafar da su kokarta wajen yin gyara ba batanci ba.
An ba da dama ka faɗa rukunin bakinka dan gyara abu ba dan bata abu ba, saboda haka kira da muke ga dukkan mu 'yan social media mu kokari mu gyara abu ba kwata ba. Ko mutum ne laifi ka ba shawara ya zai gyara laifinsa, amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum 100 su ce ayi abin kirki, sai kuma ya dauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai.
A tsarin mulki na demokradiya wanda Najeriya ke koyi, 'yan kasar na da damar fadin albarkacin bakin su, amma wasu na amfani da wannan dama wajen tada tarzoma da bambance-bambancen ra'ayi ko aqida. A kwanakin baya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da ke wakiltar jihar Neja ta Arewa ya gabatar da wata dokar hukunta duk wanda aka samu da laifin furta kalaman batanci. A cewar sanatan Kudirin, ya gabatar da shi ne don taimakawa al'umma.
Ana fahimta ko yanzu halin da duniya ta shiga ciki yanzu, ga labaran suna zuwa yanzu ga inda mutane suna neman masu mai da wannan abun, ana nuna bambance-bambance ga mutane bisa kan wannan abun da ya faru, wanda ba kowa ya jama kansa ba, kuma hali ne kawai duniya ta samu kanta a ciki. To saboda haka dokan ƙasa da ake amfani da ita ya nuna lokaci da za a iya a take ma wasu haƙƙi, bisa cewa su suka fara take ma wasu haƙƙi saboda sun kawo dalilin an kawo tashin hankali inda har aka ɗauke ran wasu. To da wanda aka ɗauke ran shi, da wanda yake yana ɗaukan yana da rai, yana ganin an take masa, to waye ne aka fita kama haƙƙinsa?
Ganin irin gudummawar da aikin jarida ke takawa, masanin shari'a barista mai nasarar logo Ibrahim Faskare ya bayyana cewa akwai dokokin da ke aiki wajen hukunta waɗanda ke amfani da kalaman ɓatanci ko na ƙarya.
Allah ya baka hannu domin ka amfani da shi wajen neman ma kanka abinci, amma wasu danne-danne na'urori suke yi suna ɓata wasu. Muna da isassun dokoki akan wannan. Akwai abin da ake kira slander, wato kaje ka faɗi wani abu wanda bai yi daidai ba ko kuma wanda ya ɓata mutuncin mutum, kai amfani da kalamu na abin nan, to akwai hukunci tsatsaura akan irin wannan abin nan.
Shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada tsarin 'yancin 'yan jaridu kan cewa za a samu ci gaba a demokradiyya idan aka riƙe gaskiya.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafafen watsa labaru da hukunce-hukuncen yada labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Abu na gaba da ya kamata kuma a ce mun tattauna game da shi shine ainihin su laifuffukan da mutane yawan yi ko kuma laifuffuka da muke aikatawa wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani. Wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki, ana tsamanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗin nan da muke amfani da shi, abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na kamar jinsin mutum da jinsin mutum, sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. In kai wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. To yanzu kamar kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kamar VOAA, sai ya ƙara A guda sai ya zama voahausa.com. Wannan ya yi cyber squatting kenan, shi ne ɗaya daga cikin misalai. So in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyya ta to shi kuma kai da shi wanda zai yi aikin gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tare da za ta iya kai naira miliyan 5.
Shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Nijar Suleiman Munibarma da Shamsiya Hamza Ibrahim a Najeriya da Nasir Daniya ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kai kana kawo min maganan Abuja. Abujan da ba a yi ba kana kawo min maganan Abuja.
To abin da kuke zo magana abin da ban sani bane. Ai ba zai yi magana abin da ba sani.
Abin da na sani. Akwai sakacin gwamnati.
Akwai sakacin gwamnati.
Wajen aiwatar da waɗannan matakai.
A'a, a duba. A zanna in nazari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da kowa na sabon shirin na tsaka mai muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Yau zamu ci gaba da magana cutar nan ta coronavirus da kuma muhawara da wakiliyar mu ta Abuja Madina Dauda ta shirya mana da Abdulrahman Kuchan da kuma Ibrahim Modibo inda ta tattaunawa su a yau din za su tabo batutuwa da dama da suka shafi wannan matsala din. Daya daga cikin su shine magana samar da irin abun rufe fuska din nan da kuma tambayar ko hukumomi sun tanade su. Sannan kuma shin taimakon da ake cewa gwamnati ta aika a kai wa talaka yana kai gurin su. Ba da bayan haka za mu taɓo maganar daƙile mutane cikin gidajen su da aka yi ba tare da ɓata lokaci ba ga Madina.
Abdulrahman Kuchan barin tambaye ka hanyoyin da ka bi ka gano waɗannan bayanan da kake yi. Menene abin da kake ganin gwamnati ya kamata ta yi domin shawo kansu?
Gwamnati abun da ya kamata ta yi don shawo kansu musamman a yanzu ai akwai anguwanni ina so ki fahimci magana kyau anguwanni in har zan san cewa zan tsaya zabe ina da ƙuri'a 20,000 a anguwana a sai na san kuɗin da zan iya warewa wannan anguwan 20,000 don ya isa ga alƙawarin al'umman anguwan idan mutanen anguwan ba su samu wannan haƙƙin su ba sun san ga waɗanda aka ba wa haƙƙin su mutanen wurin su su suka cinye ba gwamnatin tarayya ba ba a yi wannan ba na biyu in abinci ne za a tura aya hajiya na yanzu haka kike tambaye ni fulin yuri nawa mutane nawa zan gaya miki
to hajiya abin da nake so ki sani shine gara mu zanna mu yi la'akari da abu daya kike kamar ni a matsayina na committee ina cikin member committee watsa labaru da wayar da jama'a kai na ACT to idan zan yi miki magana ko zan ki diga ina magana ne a bisa sani da nayi na ACT ba zan yi magana in ce na wani sojoji ba don ban san wani abin da suke ciki ba amma kamar shi Alhaji Abdulrahman Kuchan yake magana watakila yana da waɗansu hujjoji masu ƙarfi wanda yake magana kai amma na tabbata kuma na imani akan cewa a nan birnin tarayya a sani da nayi dan ƙaramin sani da nayi na tabbata wannan minista yana so ya ga cewa ya wanke wa talaka hawaye su kuma abubuwan da mutanen da ya sassa su da na gani to sanin gaibu sai Allah
to amma kwanaki kusan 10 din nan da gwamnatin tarayya ta kafa wannan umarni yasa ba a ga bambanci ba
har yanzu abin da ake so ba shine abin da ake so Alhaji Kuchan
shi yana magana fa birnin tarayya Abuja mu ma fa a cikin Abuja nake kuma gida na a cikin central area na Abuja yake ni ba a kauyen Abuja nake ba kuma ba
amma kuma ka san komai da
kuma ba amma Alhaji Kuchan kaman kai
ga min
kaman kai ba ka tallafi ne ai ba ka tallafi ba
ni aina bayar ni na bayar
wa
to ka ba amma ina da masu gadi yayi
A'a kamar wancan
suna kare ne muna da masu gadi
ana so talakawa
anguwan mu nan
wanda ma ba
hajiya anguwan mu nan muna da talakawa ko ba haka bane sanan mu ba muna da talakawa nan akwai yan jaridu waɗanda muke gani da irin tak tak na kun nan suna kuna suna zagayawa suna ce kun ba da information ayi kaza ayi kaza da kaza da kaza in sun suna ce mana ba a ba su fa ko kuma ba
su ma kansu ba
su ma
masu aikin
bauta su gabanin din waɗanda kuke tura suke yawo kan hanya suna maganganu kowa shiga gida don Allah kowa ga abin da za a suna bin gida to kuyi hakuri da sauransu ranka da kuyi hakuri fa mu ma ko kuma ba wallahi ba su ba mu har yanzu kai kana kawo min maganan Abuja Abujan da ba ai ba kana kawo min maganan Abuja
to abin da kuke zo magana abin da ba sani bane to ai ba zai magana abin da ba sani
ba abin da na sani cewa akwai sakacin gwamnati wajen aiwatar da waɗannan matakai
a'a a duba a zanna a nazari wannan ina zuwa yanzu da za a shiga sati biyu ina gani kaman hangen da nake yi shine gwamnati za ta zanna ta yi nazari ta yi tunani a cikin nan da ƴan kwanaki kaɗan ni dai ina buga ƙirji ina gama cewa za a yi wani abu a cikin birnin tarayyar Abuja wanda na sani amma idan har ba a yi ba
sabbi ne bari ga makaranta ne
amma eh a matsayin ka na
ɗan kwanaki kuma
ya kamata ka san labarin sauran wurare ba don sai birnin
tarayyar hajiya tsaya da kaza
don
hajiya wallahi abunda inda ana da niyan yi abunda za a yi cikin emergency ha ba hajiya ka zauna mana ku yau diga yanzu zuwa mangariba baka sha ruwa baka dai ka gaida zaka tagayyara a ce kwana goma mutane ba taimake su ba a ce mutane su cikin kwanciyar hankali wasu ma za su sami cikin tabin hankali ko baka bane ai yiwa ka sarar mutane hajiya ni maganan yiwa nake magana coronavirus bai kashe mutane ba yiwa ya kashe mutane ina ka bai hajiya sannan
hajiya mai hakuri kadan idan muka hakuri kadan nan da kwanaki ina da imani akan cewa dan uwana na san kai kana da zafin rai na taimakon talaka kuma aka ce a tafiyar coronavirus zan bayan gwamnati kaɗai ba ya kamata kamar ku da kuke da hali da kuke cikin wannan bourgeois class masu arziki ku taimaka ma talakawa da sauransu
wallahi
to ba wai gwamnati kawai ba
wallahi hajiya muna yi
to saboda haka abinda nake roƙo shine gwamnati gaskiya dole ta tashi a yadda ake kuka da sauransu nan dole gwamnati ta tashi haikan da na'in ta ga tallafin nan ya ishe wajen talaka don gaskiya mutane suna kuka kuma mu da muke tare da talaka muna yawo muna wayar da mutane kai muna samun labaru ko ta ina akan cewa fa rufe gidaje da aka yi ta yi mutane suna zaman gidan nan ba wani abu kai wayansu ma da matan su fara suke da zaman gida haka
saboda haka rufe gidajen nan yana da kyau ba wai mun ce bai da kyau ba yana da kyau mutane su fahimce mu yana da kyau
to mutanen da aka hana su fita
kina tsammani hajiya yau ina da banda abun da zan ce akwai gwamnati ne sai tare ni ba in fita ban fita ba wallahi ba gwamnati ne ba banda abun da zan ce hajiya wallahi ba gwamnati ne ba ai for guzuma ba ne
a yanzu ai gwamnati ta daga kafa ta ce yanzu a cikin sati ran litinin ran laraba ran asabar
shekaran jiya
aje ana aje sai abinci da sauransu
shekaran jiya da ya wuce akan yiwa fa a Kaduna har ƴan sanda sun kashe wasu mutane don sun fita neman abinci duk ba kan maganar yiwa ba ne ni abun nake gudu gwamnati ta yi matalaka sa'i da aka laka kuma ta bidoka shi ne gaskiyar magana amma a ce duk mutanen nan kowa yana cikin wahala sannan kuma ana fitar da kuɗin nan muna da record na kuɗaɗen da ake fitar wannan wallahi duk wanda ya ci kuɗin nan zai amayar da shi kar ya ɗauka cewa ya ci ya kwana lafiya gidansa wallahi ƙarya
yake yanzu da Alhaji Kwaccam shi yana da ƙididdiga
yawa
kuma abin da nake roƙo a matsayina na ɗan kwamiti idan haka ne ina roƙon gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta dubi talakawa da idan rahama ta yi kokari tun da an yi wa'annan kwanakin ana gida mutane suna wahala gara yanzu a fito da kwansu da kwarkwata a fito da kayan abincin a ba mutane tallafi idan na kuɗi ne a basu in tallafin abinci a basu yadda ake daga kafa cewa a zo a shiga kasuwa ranar litinin ranar laraba da kuma ranar asabar ya kamata gwamnati ta tashi ta yi kokari ta miki talaka don gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai
hajiya
to ya kana ganin ya kamata a ɗauki matakin rage kwanakin killace mutane da ake yi a gida din nan yanzu
eh kamar yanzu ma rage ai don an bayar akan cewa a cikin kwana uku nan daga karfe 10 har zuwa karfe 2 ka iya zuwa kasuwa ka dan sai abin da zaka siya ka nemi abinci da sauransu
a wayannan ranaku
ranar litinin laraba da kuma asabar
haka
kowanne
sati ku fahimce da kyau fi sabilillahi Najeriya gaba ɗaya duk inda kika je an saka jami'an tsaro kan hanya akwai soja akwai police akwai civil defense akwai SSS akwai migration everything wallahi tallahi mutane nan ba a ba su allowances
su ma kansu jami'an tsaro
miki da girman Allah duk waɗanda suke kan hanyar nan haji abun tausayi wani sa'in ka dauki ruwa ka ba wasu su yi maka addu'a Allah ya saka da alheri don babu da su saya sannan waɗanda ya kamata suke duba marasa lafiya likitoci babu abun da ake dauka ake ba su sai su ma labari suke ji amfani da kuɗi sannan media wanda suka kamata su yada wannan abun don mutane su fahimta ba wanda ake dokar naira 10 a bashi sannan talaka wanda za a fitar don a taimake su ba a taimakon su wallahi ƙarya suke yi duk wanda yace wannan kudi tabbatar ya ci abun da ba zai iya hadiyawa ba wallahi za su fitar da kudin nan
to mu nemi hanyar mafita yanzu Ibrahim Modibo badan je daga Gadeka
to ajo
kana cikin wannan committee din wayanne irin rahotanni kuke mayarwa waɗanda suka kafa ku
to kamar yanzu wannan yana cikin ɗaya daga cikin kafofin labaru na duniya wanda duk mutanen duniya suna ji duk wanda yake jin Hausa yana fahimtar wannan tasha mai albarka saboda haka mu a matsayinmu na yan jarida ni da dan jarida ne ba dan anshisha ta gwamnati bane dan ni ina zaman jarida na kaina ne saboda haka ni ba dan anshisha ta ba amma na fito in yi taimako ga jama'a kuma taimakon nan fi sabilillahi ne har yau kamar da na ga miki dalma dai ni ban wai an bani ba a tun da aka fara wannan tafiyan amma abin da nake so shine yanzu tallafin nan yana da amfani a tallafa talaka
amma kai yadda da abin maganganun Abdurrahman Kwacham cewa an riga an cire wa'annan kudade
eh to ni ban da shaida fi sabilillahi ban da shaida amma kin ga dan wana Abdurrahman wata kila shi ya shaida amma ni ban da shaida akan cewa an fitar amma idan har an fitar don Allah dan ayi kokari yadda za a taimaki talaka kamar yadda yake yan jaridu da suke watsa labaru kamar yadda yake yan security da suke tsayawa a rana suna wahala a taimake su da kuma doktoci a cikin doktoci 4000 Najeriya da muke da shi wa'annan yawancin su ba mutuwa suke dan coronavirus din duk duniya doktoci saboda haka suna cikin hali kakanikai suna cikin bala'in hatsari wanda dole gwamnati ta kula da su dan Allah da annabi yanzu an kusan kwana 10 ana cikin gida ana an tsare mutane saboda haka dole ne kada ya saka saka da cire kudin nan da tun yaushe ya kamata da an fara arraba mutane kudin nan masu aiki zuyi aiki da abin da zai kawo mutane kuzari kenan
bari maka gyara ai ban tsammanin yan jaridun ne kamata a cire kudi a baba inde na fahimce ka da kyau ina ga gidajen watsa labaran ne kamata a biya su domin amfani da lokutan su da ake yi wajen wayar da kan al'umma ko ya kake gani
to ai abin da nake fara idan nace yan jaridu ai gidan jarida ne gidan jarida kuma yana tare da yan jarida don idan gidan jarida ta samu kudi za ta biya su albashi saboda haka duka wannan abun yana komowa kan yan jarida saboda kuma gaskiya ibu ko da ma yan jarida da suke yawo suke tattara labaru hajiya idan an kai muku alfarma me laifi a ciki
banda mu don mu ba mana alfarma
gaskiya a ya dakata jiya
ni
abun da nake magana
rana da ake tashin wahala da
sauransu banda mu da tashoshi ba sa yadda da
wannan ku ba sa yadda da shi amma yan jarida da duniya idan har suna duty under committee ko kuma suna duty suna zuwa suna yawo ga
hatsari ko ba sa ba
sa allowance
hajiya bari ga miki
ya kamata
mu faɗa maka mu gaskiya mu ji tsoron Allah shugaban ƙasa kada mu karrabanka su baka kunya a idon talakawa
to age shi ku malamai dan Allah kai mu a shirin mu na gaba wanda kuma shine shiri na ƙarshe a wannan muhawara din zamu yi magana game da ko ana bada tallafi ga wanda suka cancanci a basu shi kamar ma'aikatan tsaro ma'aikatan kiwon lafiya dan asibitoci da sauransu sannan kuma shin jihohin da suke dakile wato kofofin shiga jihohin nasu dan kada mutanen su kamu da wannan cutar sun yi daidai ko kuma akwai munakisa cikin al'amarin yanzu a madadin su baƙin namu wato Alhaji Abdurrahman Kwacham da Ibrahim Modibo da ko musamman ita wakilin tamu Madina Dauda Aliyu Mustafa Sokoto ne ke muku kyakkyawar fata daga Washington mun bar ku lafiya
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Malam Bala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Da farko dai shi dai Ramadana watanina Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma wanda yake dauke da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, yake tattare da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma da yantar da wuyan bayi na Allah daga wuta zuwa aljanna. Da haka Annabi Rahman sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na cewa kullu amal min adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadith al-Qudsi ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa dukkanin aikin da bawa zai yi nashi ne illa azmi kawai. Allah ya ce azmi nawa ne, ni kuma ni ke sakawa bawa da shi. Ko mala'iku ba san irin adadin laran da za a ba mai azmi ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mai azmi akwai faraha guda biyu, ma'ana farin ciki guda biyu wanda zai yi su lokacin bude baki, ita ce ta farko, da kuma ranar da zai hadu da Allah subhanahu wataala a nuna mai sakamakon sa, taimaka wa juna. Saboda shayar da mai azumi ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta maka ladan azumi, shi ma kwatankwacin ladan mai azumi, ba tare da rage mai azumin guda lada ba. Dan a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa a ita kunna rawalo bishi ki tamar ku ji tsoron wuta kura da tsagin da bino ne. To Allah ta miki mu, Allah amfana da mu wannan azumi.
To madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki, har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron VOA.